Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma lokacin da duk kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsin na ranar Litini 13 ga watan Yuni. Hukumar EFCC ta ce wasu manyan barayin gwamnati na kokarin badda sawu amma sun makara.
Suna nan suna kai da kawowa, wasu suna nan suna kokarin su sai da gidajen. Amma mun yi magana da ƴan sanda na kasashen waje, kuma suna nan suna taimako.
Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Oyo ya ce sai ma'aikatan jihar sun fa nemi gafara. Muna tafa da shirin da rashin tayi akan bar arha. Muna kuma tafa da nasiha albarkacin watan Ramadan. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Dabban mutane ne ƴan luwaɗi da waɗanda ba ƴan luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen Amurka masu yawa jiya Lahadi domin tunawa da mutanen nan 50 da aka harbe aka kashe su a wani wurin shakatawa a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin Amurka. Dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Saddiq Matin, haifaffen Amurka da iyayensa suka zo ƙasar nan daga Afghanistan, shi ne ya buɗe wuta da asbahin jiya Lahadi a wurin da ke birnin Orlando. Mutane 53 sun jikkata, wasu suna cikin mawuyacin hali. Club din dai galibi ƴan luwaɗi ke zuwa. Shugaban Amurka Barack Obama a fusace cikin juyayi da kuma nuna alhini ya yi magana a rana da ranar jiya, inda ya miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe cikin daren a can. Wannan shi ne karo na 15 da Mr. Obama yake jawabi ga Amurka bayan da aka yi hari irin wannan hari na kan mai uwa da wabi tun da ya kama aiki. A halin da ake yi ci kuma, musulmai a duk faɗin Amurka suna bayyana alhini da goyon bayansu ga ƴan uwan waɗanda wannan mummunar hari ya ritsa da su a birnin na Orlando. Shugaban wata cibiyar Islama da ke kusa da nan birnin Washington DC ya ga sashen Afghanistan na muryar Amurka cewa kashe mutane ba su aikata kowane irin laifi ba, na hali ne na ragwaye, da kuma duk musulmi ko bil'adama zai yi Allah wadai da shi. Tsohuwar matar wanda ya kai harin, wacce ta yi magana da manema labarai jiya Lahadi, ta ce maharin mahaukaci ne. Ta ce zaman aure da ta yi na wata 4 da shi tamkar zaman sarƙa ne. Ta ce ɗauraya kadai idan ta makara yi kafin ya dawo daga bakin aiki, dalili ne na lakaɗa mata duka. Amma mahaifin maharin Mir Sadiq ya ga tashar talabijin ta NBC cewa baya jin dalilin addini ne yasa ɗansa ya kai wannan hari, sai dai kyama saboda wani abin da ƴan luwaɗi suka yi a gabansa da ɗansa wanda ya fusata shi.
Wani ban mai ƙarfin gaskiya tashi a birnin Beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya Lahadi. Bom ɗin ya yi mummunar tari ga wasu manyan bankunan ƙasar. A nan take babu dai wanda rahotanni kan wai ko waɗanda suka aikata hakan ko kuma waɗanda suka halaka ko suka jikkata sakamakon fashewar bom ɗin. Wata jaridar ƙasar ta ambaci wata majiya wacce ta ce nauyin bom ɗin ya kai kilogram 5 da ya tashi a harabar reshen bankin da ake kira Blom a unguwar masu hali. A daidai kuma lokacin da mazauna yankin suke buɗe baki, an ga gilashin tagogin da suka farfashe da motocin da suka yi mummunar lalacewa kusa da inda fashewar ta auku. Rahotanni sun ce masu bincike suna kan binciken abubuwan da suka faru.
A Iraki, wani janar na rundunar mayakan ƙasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin Fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sakan ISIS, sun buɗe wata dama wacce masu aikin ayyukan jinƙai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan 4,000 damar arcewa daga birnin. Majalisar kula da yan gudun hijira mai cibiya a kasar Norway ta yaba da wannan damar da aka tabbatar da ita ranar Asabar a daidai lokacin da ma'aikata da ke aiki karkashin kungiyar suke fadi tashin ganin sun samar da kulawa ga sabbin yan gudun hijirar. General Yarsul ya ce sun bude hanyar ce bayan sun suka kori mayakan sa kai daga wata gunduma da ke dab da kan gabar kogin Euphrates.
To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar kula da harkokin kwallon kafa a Turai a jiya Lahadi ta yi barazanar za ta kori kasashen Rasha da Ingila daga gasar bana da ake yi a Faransa idan magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa daga kasashen biyu ba su sauya halin tarzoma da suke nunawa ba. Fiye da mutane 35 ne suka jikata da daren Asabar bayan da magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa daga kasashen biyu suka baiwa mata iska kusa da dandalin wasan. Bayan da aka tashi wasan kunnan doki tsakanin kasashen biyu, yan kwallo daga Rasha suka tasamma bangaren Ingila, lamarin da ya tilasawa yan kwallo rantawa da gudu, wasu kuma suka hau kan shinge a yunkurin tsira da ransu. Ana sa ran bayan ta kammala bincike kan abin da ya faru, hukumar kwallon kafa ta Turai za ta fidda bayanai kan irin matakan ladabtarwa da za ta dauka.
A Bangladesh yan sanda suka ce sun kama fiye da mutane 5,000 waɗanda ake zargi bata gari ne a cikin kwanaki uku na samame da suka kai a duk fadin kasar a zaman martani na hare-hare da tarzomar da masu tsauraran ra'ayin addini suke kaiwa akan wasu tsiraru mabiya da kuma yan ba ruwa na addini a kasar. Baturin yan sandan kasar Shahidul Haq da yake magana jiya Lahadi ya ce kamin ya hada da masu tsauraran ra'ayi 85 kuma dukkan waɗanda aka kama akwai caji akan kowane ɗaya daga cikin su. Ana zargin mayakan sa kan dangane da mutuwar fiye da mutum 30 a Bangladesh tun a farkon shekarar da ta wuce. Mabiya ISIS sun dauki alhakin kashe fiye da mutum 20 cikin wannan adadi.
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da ƙarin hasken da ake samu game da kudaden da gwamnatin Najeriya ta ce ta kwato daga wurin wasu manyan barayin gwamnati. Gwamnatin ta ce har yanzu ba a kammala kwato kudaden ba. Sannan hukumar EFCC ta ce ta toshe duk wata hanya ta bada sawu. Ga dai wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafi cewa yawan kudaden da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana ta kwato daga hannun barayinta wato sama da miliyan 500,000 cewa yayi kadan bai burge 'yan Najeriya ba. Ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya bayyana cewar kowane lokaci daga yanzu 'yan kasar Najeriya za su samu karin haske akan karin yawan kudaden da gwamnatin ta kwato daga hannun barayin Najeriya ganin cewar kudin suna ci gaba da shigowa lokaci zuwa lokaci. Ba wai an bayyana yawan kuɗin ne a zama ɗaya a lokaci ɗaya ba. Akan haka ne na tuntuɓi shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu domin in ji ƙarin bayani akan irin yawan kuɗaɗen da ƙadarori na Najeriya da ake ci gaba da ƙwatuwa daga hannun ɓarayi da kuma matakan da ake ɗauka na hana waɗansu ɓarayin su sai da ƙadarorin da suke da a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen ƙetare.
Abin da yake da akwai kasan wannan yadda ake recovery ɗin nan. Mutum ba zai iya cewa gashi nan ga ƙalla ba, because ana faɗa a wani waje yana shigowa, suna shigowa. To ina jin shi ya sa shi minista ɗin ya yi wannan correction ɗin, amma gaskiya kaman da yadda ya faɗa wannan wanda figure ɗin da suka bayar kwanaki bai gamshe mu ba mu. To ina jin yanzu yana additional facts wanda zai ciro muku ba da nan da dadewa ba.
Kananun yana da ƙarin bayanai na yawan kuɗaɗen da aka samu wanda zai bayyana.
Yana da ƙarin bayanai wanda yanzu ya gamsu. Gila zai ciro muku ya yi mana ƙaranci bai kai kusa da yadda muka yi abin nan ba.
Da haka kila kuna tsammanin zai kai yawan kudaden za su kai so 10 na wannan abun ko so 20 ko so 30 ma?
To bali zai ya fito nan rashin tukuna. Kasan zai ya kamata yi reconciling kafin ya fito muku. Kasan ba iya su eliminate muke wannan recovery din ba. Akwai ofishin NSA, akwai ofishin Attorney General ma, akwai ofishin Minister of Finance, akwai kuma ICPC da sauransu. wanda suke wana kokarin iyaka
yaushe ne ake sa ran waɗansu kuɗaɗen za su shigo da ƙasashen waje da kuma ƙaddarori da gidajen da aka kama na 'yan Najeriya daga ƙasashen waje za su amma da su su dawo hannun ƙasa Najeriya
ta san da yake akwai odan da minista ta shari'a kwanaki ya bayar na maganan account na Najeriya da gidaje na munafukai na Oluba Najeriya to wannan odan ya taimaka kwarai kuma ya sa mutane suna nan suna kai da kawowa wasu suna nan suna kokarin su sai da gidajen amma mun diga mun yi magana da ƴan sanda na ƙasashen waje kuma suna nan suna taimako so abun ya sa abun kowa yana sauri ƴan sanda na turai din ma suna saurin a kammala wannan girman shi to da yake akwai maganar shari'a cikin ƙasar mu ba tabbas ba zan iya fito in ce gashi ba amma wallahi wannan odan da ya bayar ya taimaka kan suna ta kira na Mosul kasashen waje ana cewa gashi na mun ce to in ku hana duk mai dunon da Najeriya da ya yi niyyar ya sayar da gida ba shiri a danne a hana to ana muna kokarin dai a hana mutane su yi disposal gidaje
shugaban hukumar EFCC kenan Ibrahim Magu yana ƙara mun haske akan yawan kuɗaɗen da Najeriya za ta samu da ƙaddarorin da za a kwato daga hannun mutane da suka yi sata daga Najeriya a gwamnatin da ta gabata. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, kafin mu ci gaba sai a saurari wannan. Yanzu kuma bari mu kada jihar Oyo inda gwamnan jihar ya ce au ma'aikata su biya diyyar barnar da suka ingiza ɗalibai suka aikata su kuma roƙi gafara au su mance da duk wani batun sulhu da gwamnati. Hassan Umar Tambol, me ya zafi?
Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya ce idan ma'aikatan kwadugon gwamnatin jihar na son su yi sulhu da gwamnatin ta jihar Oyo to dole ne su nemi gafara game da wargaza taron masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnatin jihar suka yi akan ilimi ko kuma su biya su dukkan kayayyakin gwamnatin da aka lalata a sakamakon zanga-zangar ɗaliban makarantun sakandare a kwanakin baya. Gwamna Ajimobi ya furta hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da wani rediyo mai zaman kansa a Ibadan. Yace ba zai yiwu ba mutane su lalata kayan gwamnati kuma su ki biya kana su ki neman gafara a game da ta'asar da suka tafka su kan ba za su amince da tada zaunin tsaye ba a jihar Oyo da ya juya a game da bukatun ƴan kwadagona a biya su albashi da allowance da suke bin gwamnati. Sai gwamnan na jihar Oyo ya ce a halin yanzu ba su da isassun kuɗi kuma ba ma'aikatan kwadago ne kawai ba ke bin bashi akwai har da ƴan siyasa balantana su shiga yajin aiki don ba a biya su albashi ba. Gwamnan na jihar Oyo ya ce ai yajin aikin ƴan kwadagon bai yi nasara ba.
They've gone on strike. Who are the people who went on strike? It's only the Lakeda. The higher ones.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce sun kira yajin aiki to su wane ne na shiga yajin aikin sai dai kananan ma'aikata amma manyan ma'aikata suna aiki da mu komai na tafiya daidai mun mika sunayen sababbin kwamishinoni don majalisa ta tantance su kafin sati mai zuwa an tantance su akwai masu ba da shawara ma'aikata daga mataki 10 zuwa 12 zuwa sama suna aiki ya ce kada ya cika magana shin yajin aikin yana tasiri ya ce yajin aikin bai yi tasiri ba sai dai da na kira shugaban kungiyar ma'aikata na jihar Oyo, Comrade Wahid Olojude, wayarsa ba ta shiga. Kana wani kusa na kungiyar kwadagon ta jihar Oyo, yace zai sake kira na kuma har na hada wannan rahoto bai kira ni ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin. Da fatan an wayi gari lafiya, barka kuma da wannan lokaci na kishirwa. Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya. Salihu Garba nake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Idan ba ku manta ba makon jiya, mun so matattaunawa ne da bakon namu Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Yar Adua dake Katsina. Yau za mu dora daga inda muka tsaya da wannan tambaya da na yi masa. Wato kana ji da wannan sabon tsarin naira za ta sake faduwa?
Eh, za ta kara faduwa sosai ma. Kamar yadda na ba da bayani tsakanin 350 da 198 kaga a gobanci yana da yawa. Wannan kaga akwai tashi wurin har kashi 36 ne da na kiyasta. So kaga wannan tashin da ya yi zai kawo kamar wani abun ba na ta a lokaci ɗaya a darajar naira ta kari. Saboda dama wancan tsarin na ƙayyade darajar naira yana kawo kamar abin da muke cewa manipulation. Kuma ka kawo wani cikas a cikin kasuwa. Ga yanda kasuwa ta ce kai kuma ka ce ga yanda take. Saboda a lokacin ma koda naira ya kamata ta rage daraja sai ka ga ana ƙara mata daraja wanda bai cancanta ba. Haka kuma bai dace a kasuwanci ba.
Kana jin kamar gwamnati ta riga yanzu ta sauko kenan ta yadda a rage darajar naira kenan ko?
To duk da cewa shi shugaba Buhari ya ce shi ba ya so a rage darajar naira kai tsaye.
Amma
wannan tsarin na komawa cewa kasuwa ta gwada darajar naira kaga dole ne darajar naira ta ragu. Amma shi ba wai shi shugaban kasa ya furta ba ya ce wai ya rage mata daraja. Kasuwa ne ta sa.
Kasuwa ce za ta rage mata daraja.
Sannan kuma to ba ka gawa shi ba shugaban kasa ba ne ba kasuwa ne kawai ta kawo haka. So sannan kuma shi wancan tsarin da ake kai dole ne a bar shi saboda mutane suna amfani da wannan daman sai su je wurin gwamnati an so dala Amurka araha sai su je kuma kasuwa hada-hadar kuɗaɗe sai su sayar da tsada.
Yanzu ana haka nan?
Yanzu an daina saboda
yawa
an ce kasuwa ne kawai za ta shi farashin dala Amurka kamar yadda shi bankuna za su yi kayyade ya danganta da yadda ake saida ta a kasuwa. Sannan kuma a wancan tsarin za ka ga mutane asara sosai yanda duk lokacin idan ka ga daraja a lokacin da gwamnati take sa shi a kan 198 ko kuma wani ƙayyadajjen daraja sai mutane za su rinda yin zuwa suna buƙatar dala wurin gwamnati. Gwamnati ta rinda amfani da asusun kuɗaɗen waje biya irin waɗannan buƙatun. Wannan ya yi tasiri daidai yawan kuɗaɗen da muke da shi a kuɗaɗen ƙasashen waje a Najeriya. Kuma kamar yadda muka ce mu ai economy da abin da ba a sa shi kan equilibrium ba farashi na jirgin to za a samu matsala. Akwai da yanzu zaka ga masu buƙatar dala din sun fi yawan waɗanda suke samar da dala din saboda an sa shi a ƙarƙashin equilibrium.
Kwarai. Ana wannan sabon shirin sai gashi kamfanin jirgin sama na United Airlines ya janye ya bada sanar janyewa daga Najeriya saboda matsalar yadda ake sarar da kuɗaɗen waje. Ya ce yana samun matsalar wurin fitar da kuɗaɗen shi kuma babu tabbas. Shin a fannin kasuwanci cinikayya da tattalin arziki wani illa ne irin wannan zai yi ma tattalin arzikin ƙasar da kuma sha'anin sufuri?
Gaskiya ne kamar yadda na fara bayani musamman ma zan yi la'akari da irin illar da zai kawo mana cikin ƙasa Najeriya. Kamar yadda nake yanzu duk shigowa da abubuwa da ƙasashen waje zai ƙara tsada saboda kana buƙatan lerori da yawa yanzu domin ka samu kuɗin dala Amurka ƙwaya ɗaya ko kuma kuɗin wata ƙasa domin ka shigo da abubuwa. Kasancewa tattalin arzikin ƙasarmu ya dogara ne mafi yawanci da abubuwan da wasu ƙasashe suke samarwa. Sannan kuma wani dama yanzu halin da muke ciki akwai durƙushewar tattalin arzikin ƙasashen duniya baki ɗaya. wanda muwa saboda kasancewa tattalin arzikin kasar yana dogara ne kan wasu kasashe to wannan rashin ci gaba za mu shigo da shi cikin kasar ko da haihawan farashi aka samu a wata kasa ya haɗa saboda muna shigo da kayan wayan tan kasashen kuma sai mu shigo da wannan haihawan farashi kaya sannan duk da hakan kuma yanzu ga shi naira ta ƙara rage daraja ita kenan za mu iya samun haihawan farashi a cikin a kasar Najeriya wannan zai kawo tasiri kuma wurin durƙushewan kananan kasuwanni da rage ma wasu mutane sha'awar shigowa kasar nan su yi sa hannun jari duk da cewa idan naira ta ƙara rage daraja akwai wani alfani da za mu samu kasancewa yanzu misali kamar mutumin da ke Amurka da dala shi kwaya ɗaya zai iya zuwa ya samu naira 350 kaga kuɗi ne mai yawa.
In zai shigo da kuɗi gida ba?
Shi kaga ko da ina ma magana ma misali wani mai hannun jari wanda ke da kuɗi yana so ya sa hannun jari ya kaga kenan in ya shigo Najeriya da kuɗin shi kaɗan idan ya canza shi zai koma kuɗi masu yawa kuma muna da ƙarancin yawan biyan ma'aikatan hannu a Najeriya kamar yanda ya sha babban da wasu ƙasashe wanda nasu yana da tsada so wannan zai jawo hankalin wasu masu sa hannu da masu sa hannun jari su shigo Najeriya saboda za su samu kuɗi masu yawa a in akwai al'akari da kuɗin Najeriya da ya fi.
To tun da ke kana wannan maganar a ganinka shin wannan sabon tsarin zai taimaka wa gina tattalin arzikin kasar?
Kamar yadda muke cewa zai iya a wani lokaci a wani wuri amma a wani wuri kuma ba zai yi ba.
Kamar wani wuri zai gina kamar wani wuri ne ba zai gina ba?
Inda ba zai gina ba shi ne kamar yadda muke cewa hauhawan farashin kayayyaki. Sannan kuma don samar da komi a cikin ƙasar mu Najeriya. Kamar yadda na yi bayani cewa mu ne ƙasa ta 52 da muka fi kowace ƙasa yawan shigo da kayayyaki da ƙasashen waje. Da kuma kamar yadda na yi bayani cewa duk abin da za ka shigo da shi ƙasar waje sai ka canza kuɗinka na gida Najeriya ka amso kuɗin ƙasar waje ƙasashen waje saboda duk duniya ba ƙasar da take amfani da naira ko kuma take amsan naira. A matsayin wani abu da za su ba ansa su ba da kayan masarufin shi ina za ka ce Niger amma shi ma Niger wannan ɗan kaɗan ne kuma za ka gaba ma a gwamnatance ake yin shi ba su dole ne sai mun miƙa naira mu an so kuɗin wasu ƙasashe to amma kuma yanzu ana buƙatar mu kai naira mai yawa domin mu hanshi kuɗin ƙasashen waje to wannan mu kuma in misali ka kana da ma'aikata ko wata masana'anta ke ta ga yanzu za ka kashe kuɗaɗe masu yawa yanzu domin ka shigo da wasu kaya sai kuma idan ka zo sai ka ƙara tsawwala farashin kayayyakin da kake saidawa saboda kai ma ka ci riba to shi kuma shi ne sayan abu a kasuwa saboda nan da nake da farashin ƙara tsada kamar yanzu misali kamar wutar lantarki mafi yawancin mutane suka so suka sa hannun jari a Najeriya za ka iya sa shi ne da kuɗin dala Amurka sai kuma idan za a biya su wata riga ko wani kuɗin samar da wutar lantarki da suka yi za ka ga da dala ce ake biyan shi to mu kuma Najeriya yanzu ka ga kenan sai mun biya kuɗin naira mu da yawa domin mu iya biyan su wannan dala ɗin da muke biyan shi to ka ga mu kuɗin samar da wutar lantarki ya ƙara mana tsada duk da cewa a wurin su bai wani ƙara tsada ba darajar naira muke ta rage yadda har ake buƙatar mu kawo yawan ƙarin yawan naira da muke biyan su domin mu biya su wannan abin da suke aiki da suke mana to zai ƙara yawan farashin wutar lantarki da mutane su biya kuma wutar lantarki tana nan a cikin kowane kuɗin da ake kashewa wurin samar da abubuwa wanda shi ma zai bada ta wurin hauhawan farashin kayayyaki sannan akwai masana'antun za su durƙushe saboda ba za su iya biyan kuɗin wutar lantarki ƙara ba ko kuma tsadar shigowar abubuwa ba za su iya biya ba sai da sun durƙushe masu aiki a wurin
sai shi za su ga sun dera aiki a wurin. Dr. Mungode sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda kuma ya kai mu ci gaba. To jama'a saboda ƙarancin lokaci a nan za mu tsaya sai mako mai zuwa mu ƙarƙare firar tamu. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Ahmed Adamu da Chubahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya kuma a sha ruwa lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kuka aiko mana.
Eh Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin yadda tsagerin Niger Delta suke cin karansu babu babbaka da kuma irin sharɗan da suka shimfiɗa kafin su yadda ayi sulhu da su. To wannan sharadi da suka ambaci mai bin shugaban kasa shawara akan harkar taro da kuma tamfolo da kuma wasu sharɗa da suka hada suka kafa cewar sai an yadda da wannan sulhu zai yiwu, to ina roƙon gwamnatin Najeriya da ta yi watsi da wannan matakai da suka nemi na sulhu, domin sulhu da waɗannan mutane ba zai yiwu ba illa a ɗauki matakin soja, domin shi zai kawo ƙarshen wannan karye tattalin arzikin Najeriya da suke yi na fasa bututun mai. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa.
To yanzu kuma ga nasihar watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Amir Suleiman ne sarkin Misr. Ta alhamdulillah dukan kowa san wannan wata shine wata mai alfarma. Wata ne wanda ake ninka dukkan aikin alheri da mutum ya bashi lada akai. Saboda haka wata ne wanda ya kamata dukkan kowa ya dukufa zuwa wajen mahallicinmu domin a sami nasarar rayuwa ta duniya da kuma lahira. Ya zama tilas a yi kira ga dukkan ƴan uwa, musamman ma malamanmu da attajiranmu da ƴan kasuwa, kuma daga jama'a ma gabaki ɗaya. Ga malamanmu shine lokaci ne za a yi tafsiri ana bayanin abin da Allah da kuma mafificin halitta da abubuwan da suka faɗa na game da addini. Yadda ya kamata shine kowa ya tsaya iyakar yadda Allah bin ji umurta da kuma yadda aka bawa annabi yake koyar mana. Ba lokaci ne da a da ana zagin juna ko ana faɗin baƙaƙen kalami ko ana waɗansu abubuwa. Lokaci ne wanda ya kamata faɗi abin da ya dace a addini domin a sami yardar Allah, a kuma sami fahimtar juna, a sami cigaba a ƙasar nan, a sami kwanciyar hankali. Wannan gefen kenan na malamai. Gefe muhimmi kuma na jama'a gabaki ɗaya shine kamar wajen attajiranmu da ƴan kasuwa, inda ya kamata su kuma su sassauta san da cewa duk abin da suka yi zai taimaka wa al'umma ne. Ƙarin farashin abubuwa ba zai taimaki ƙasar ba zai taimaki su ba, ba zai taimaki mu gabaki ɗaya ba. Dan ƙalilin riba da za samu alhamdulillahi Allah sai mishi albarka, amma in ka tsawon rana da suka yadda duk muke gani shi ke kawo bala'i da rashin albarka ga abin da duk ya shiga hannu. Muna fata ƴan kasuwanmu za su fahimci wannan, su dukufa, su ma su taimaka wa jama'a al'umma, domin an ce wata ne kuma kowa ma san wata ne wanda ya kamata ka taimaka wa duka ƴan uwa na makwabta. Allah bin ji ya samu dace.
To da fatan an amfana. Yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya a mun fa'a takaice.
Dubban mutane jalluwaɗi da ma waɗanda ba jalluwaɗi ba suka yi jerin gwano rike da wutar kendir a manyan biranen Amurka masu yawa jiya Lahadi domin tunawa da mutane 50 da aka harbe aka kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin Amurka. Ɗan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Sadiq Matin, hafaffen Amurka da iyayensa suka zo ƙasar nan daga Afghanistan ne buɗe wuta da asubahin jiya Lahadi a club ɗin. Wani ban mai ƙarfin gaske ya tashi a Beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya Lahadi. Bam ɗin ya yi mummunar ta'adi ga wasu manyan bankunan ƙasar. A nan take dai ba a sami rahoto kan ko akwai waɗanda suka halaka ko suka jikkata sakamakon fashewar ba. Wata jaridar ƙasar ta ambaci wata majiya wacce ta ce nauyin bam ɗin ya kai kilogram 5 da ya tashi harabar rashin bankin da ake kira Blom a unguwa ta masu hali a daidai kuma lokacin da mazauna yankin suke shirin buɗe baki. A Iraki wani jiran na rundunar mayakan ƙasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin Fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sakan ISIS sun buɗe wata dama wacce masu aikin ayyukan jinƙai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan 4,000 damar tserewa daga birnin cikin kwanaki 3 da suka wuce. Majalisar kula da 'yan gudun hijira mai cibiya a Norway ta yaba da wannan damar da aka tabbatar da ita ranar Asabar a daidai kuma lokacin da ma'aikata da suke aiki karkashin kungiyar suke faɗi tashin ganin sun samar da kulawa ga waɗannan 'yan gudun hijira. Hukumar kula da harkokin kwallon kafa a Turai a jiya Lahadi ta yi barazanar za ta kori kasashen Rasha da Ingila daga gasar ta bana da ake yi a Faransa idan magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa daga kasashen biyu ba su sauya halin tarzoma da suke nunawa ba.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman ma Sahabu Imam Aliyu da CD waɗanda suka taimaka mana da kuma injiniyan mu shi wato Charles Hall. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai anjima.